daya daga cikin abin da ya jawo rashin abincin ya kare a wurin mutane amma kuma ba karewa gaba daya ba akwai wato saye a tsoraci mutane suna sai suna tarawa wasu wanda suke da shi yanzu akwai store da ake da abinci Brigitte suna ganin kamar yanda kai farashin ma yanzu kamar zai saki karawa ne suke gani masu mugun nufi Allah ya kiyaye sannan uwa uba an san wurare da yawa ba a yi noma ba arewacin Najeriya nan a Niger an muna jin matsalolin da suke faruwa rashin wato inda aka samu matsalar ruwa da sauransu saboda haka mutane suke ganin kamar cewan shekara mai zuwa ai tsada abinci zai wala abinci shi yasa a yanzu ake tsada wannan abincin
sakataren yada labarai na kungiyar manoma a Najeriya Afan Muhammad Magaji kenan cikin wani rahoto da babban bankin duniya ya fitar faduwar da aka samu a farashin man fetur da kuma annobar COVID-19 ta sa Najeriya cikin matsalar tabarbarewar tattalin arziki wanda a cewar sa idan ba a gaggauta samo mafita da ka iya kawo sauyi to kasar za ta dade cikin wannan yanayi lamarin da yasa ƴan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da kuncin rayuwa musamman a wannan yanayi da aka yi kari a farashin kudin man fetur da na wutar lantarki a kasar a cewar Alhaji Sani wani babban dan kasuwa idan dambu yayi yawa baya jin mai hakan yasa wasu manoma ke boye kayayyakin abinci don saida shi da tsada
to abinda da su clothing definitely ne za a samu a tsananin rayuwa in abinci yayi tsada ai yanzu abincin manoman mu ne suke sayarwa that is in tsada ai don a samu kudi to manoma su suke samun kudi kuma gwamnati ba ta iya suna wata ce za ta relief din su duka ba kuma relief za ta ba just na dan wani karamin yanayi ne wanda wani ba zai iya ci shi ba ci wata daya ko wani abu
a sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya fitar ya bayyana cewa wannan matsalar da Najeriya take ciki ta shafi duniya baki daya kuma gwamnatin Buhari ta fara bin matakai don shawo kan matsalar masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi yayi kari da cewar
kila aka dauki matakai sosai ba tana iya lalacewa wa talakawa ya zamanto abinci yana dade yin tsada su gagara saya lura da kuma karancin kudade da ke hannun jama'a yanzu misali yanzu idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki ya zamanto dole yanzu ko da dai ana magana jari hujja gwamnati ta dauki hannayenta amma ba komai ne ya zamanto abinda gwamnati za ta dauki hannunta gaba daya akai ba gwamnati za ta iya kayyade ga misali ta nada committee na kwararru masana wannan hukumomin da su aka nada din su fito da kudin da gwamnati ta kafa ko daga gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin karamar ko kuma gaba ɗayan su gaba ɗaya sai su sai waɗannan kayayyaki da farashin su ke faduwa din to kaga manomi zai samu riba su kuma sun siya sun ajiye sun ki su bari wa miyagun ƴan kasuwa waɗanda idan suka siya ya kare gaba ɗaya a kasuwa to za su shammaci mutane lokacin da gaba ɗaya abinci ya janye a kasuwa zuwa tsakiyar damuna kamar da ake ciki yanzu
har ilau da daga cikin hanyoyin shawo kan wannan matsalar shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa manoman kasar shawara da su kara zage kaimi wajen noma abinci a kasar duba da cewa kasar ba ta da kudin da za ta biya wajen shigowa da abinci daga wasu kasashen Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya